Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan safiyar Litinin 6 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sun yin ne tare da Baba Yakubu Makeri za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanan kai mummunan hari akan cibiyar al'adun Shi'a idan ta maida martani akan halin da ya kashe babban jami'in sojinta Qasem Soleimani a makon da ya gabata. Majalisar Dokokin Iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya Lahadi cewa ta kori dakarun Amurka 5,200 daga ƙasar domin ƙalubalantar harin nan da Amurka ta kai da jirgi mara matuki a Bagadaza. Kungiyar 'yan bindigar Al-Shabab ta Somalia kuma ta ɗau alhakin kai hari a jiya Lahadi akan sansanin soji wanda rundunonin sojan Amurka da na Kenya ke amfani da shi.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji hasashen manazarta akan yadda tankiya tsakanin Amurka da Iran za ta iya shafuwar tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka musamman Najeriya mai arzikin man fetur.
Idan su ya ƙara kuɗi a yanzu Najeriya ita ce za ta ƙara samun kuɗin shigowa. Ita kuma za ta kashe waɗannan kuɗaɗe ne shigowar ta tacen nan.
Najeriya ta kula yarjejeniya da kasar China domin haɓakar kasuwanci da tattalin arzikin kasar, to amma masana na ganin wajibi ne a yi taka tsantsan.
Bashi irin da kasashe kasar China ita ce za ta ruwanta ta sakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya ɗin da kuma Afirka baki ɗaya.
Sarfilo Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanan kai mummunan hari akan cibiyar al'adun Shi'a idan ta maida martani akan halin nan da ya kashe babban jami'in sojinta Qasem Soleimani a makon da ya gabata. Su dai a ganinsu an amince su kashe mutanenmu, su azabtar da mutanenmu, su datsa bam a gefen hanya, su hallaka mutanenmu, amma a ce bai yiwuwa mu kai hari akan cibiyar al'adun Shi'a. Hakan ba zai yiwu ba, in ji Trump a hirarsa da manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka na Air Force One a daren jiya Lahadi. Sai dai bai faɗi takamaiman abubuwan da zai auna ba. Amma masana doka sun ce kai hari akan cibiyar al'adun Shi'ar zai zama take dokokin ƙasa da ƙasa. Haka zalika sakonsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi ya ce Amurka za ta maida martani akan harin Iran da kai gagarumin hari da zai fi wanda aka kai mata. Shugaban kasar da ya faɗa manema labarai cewar yana nazarin fitar da bayanan sirri da suka kai shi gaba da umarnin kashe Soleimani. A hali da ake ciki kuma Majalisar Dokokin Iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya Lahadi cewa ta kori dakarun Amurka 5,200 daga kasar domin ƙalubalantar harin da Amurka ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban sojan Iran a filin saukan jiragen sama na Bagadaza. Majalisar Dokokin mai rinjayen Shi'a ta kada kuri'a akan kudirin da ke kira ga gwamnatin wucin gadi ta kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna akan jibge dakarun hadaka a ƙarƙashin jagorancin Amurka a ƙasar. Kakakin Majalisar Iraki Muhammad Al-Halbusi ya ce bai yiwuwa a dakatar da yarjejeniyar ba tare da ba da wa'adin shekara guda na yin hakan ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana shakkunsa akan batun koren sojojin Amurkan. Yana fadawa labaran talbiji na Fox cewa yana da ƙwarin gwiwa mutanen Iraki suna son Amurkawan su ci gaba da zama a gurin. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Otagos ta ce Amurka ta yi nadama na wannan shawarar da Iraki ta yanke, tana kuma jira ta samu ƙarin bayani akan batun barin ƙasar a dokance. Ta ce Amurka tana kira ga Iraki ta sauya tunaninta. Kungiyar 'yan bandagan Al-Shabab ta Somalia ta dau alhakin kai hari a jiya Lahadi akan sansanin soji da rundunonin sojan Amurka da Kenya ke amfani da shi. Rundunar sojan Amurka a Afirka ta faɗa a rahotannin farko cewa an samu lalacewar kayan aiki da wasu gine-gine, kuma lamarin yayi muni matuƙa. Tungar sojin dai yana a cikin lardin Lamu ne da ke iyakar Kenya da Somalia. Wata sanarwa da rundunar sojan Amurka a Afirka ta AFRICOM ta fitar ta tabbatar da hayakin da ya turnike sama ya fito ne daga kayayyakin aiki da aka lalata su da kuma gine-ginen sansanin sojan. Kwamishinan lardin Lamu Irungu Makariya ya tabbatar da harin, ya kuma ce har yanzu ana zaman tsartsar a gurin.
Between 4 and 5 there was that attack at that military base, that airstrip.
Ya ce an kai harin ne tsakanin karfe 4 zuwa 5 a sansanin sojin da ke karamin filin saukar jiragen saman. Jami'an mu sun fafata da maharan har zuwa karfe 6. Ya ce amma yanzu kura ta lafa, amma kuma duk da haka ya ce hankali bai kwanta sosai ba da za su iya zuwa gurin. Sai dai ya kuma ce harkoki sun fara komawa yanda suke kuma jami'an su na a gurin. A wata sanarwa Al-Shabab ta ce tana rike da ikon wannan yanki na sansanin sojan, ta kuma ce ta yi kisa da dama wannan harin da ta kai. Ana shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjayen majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suka mamaye a jiya Lahadi, matakin da zai kai ga nada mai goyon bayan Nicolas Maduro a matsayin shugaban majalisa, yayin da rundunar sojin gwamnati suka datsewa 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa hanyar shiga ginin majalisar. Wannan matakin da 'yan adawa suka yi tar da shi suna kallon sa a matsayin wani yunkuri ne na rushe ikon shugaban majalisar Juan Guaido, wanda yake daukar kansa a matsayin shugaban kasar, wanda kuma kusan kasashe 60 ciki hadda Amurka suka amince da shugabancin sa. A daidai wannan lokaci Venezuela ba ta da majalisar dokoki, Guaido yana faɗa wa manema labarai bayan ya gaza shiga majalisar. Wasu 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa sun yi Allah wadai da matakin da 'yan bangaren gwamnatin suka dauka, kuma suna kallon wannan abu a matsayin juyin mulki a majalisa. Guaido yana sa ran za a sake zabansa a wa'adi na biyu na shekara daya na shugabancin majalisar a kuri'ar da aka shirya yi a jiya Lahadi domin ya ci gaba da ba 'yan adawan gagarumin rinjaye a majalisar. A ƙarshe an ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya 11,100 a faɗin birnin Jakarta a jiya Lahadi domin zuba sanadarai da kuma raba magunguna da kuma don a kawo ƙarshen yaduwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, yayin da birnin ke fama da ruwa da ambaliya ya haifar.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta sha alwashin daukar fansar harin da Amurka ta kai na jirgin saman maras matuki da ya halaka babban kwamandan zaratan sojin juya hali na Iran Qasim Soleimani a birnin Baghdadza, lamarin da manazarta ke ganin zai iya shafar dukkan yankin gabas ta tsakiya da ma wasu kasashen duniya. Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum, ya bayyana yadda lamarin zai shafi kasashen Afirka musamman Najeriya mai tattalin arzikin man fetur a bangaren tattalin arziki a zantawar mu da shi ta wayar tarho.
Idan kana iya tuna ko kuma mutane suna iya tunawa, Najeriya ta daɗe ba ta samu kuɗi da irin waɗanda ta samu game da sai da mai a lokacin da aka yi yakin nan na Iraki. Ni a wannan lokaci da ma tana dogara ne da kashi 80% game da tattalin arzikin ta, tana dogara ta da shigowar ta daga mai. To shi yasa kuma har yanzu na kana tattalin arziki ke gani, idan aka samu matsala babba irin wannan mai zai halba sama. Idan mai halba sama dukkan ƙasashe waɗanda suke sun na fitar da mai waje irin Najeriya ya samu ƙarin kuɗin shigowa. Amma kuma ba alhairi ba ne, don kuna samun ƙarin kuɗin shigowa da yiwuwar fitina da ke faruwa a wasu wurare. Wanda zai ƙara shahuwar Najeriya shi ne saboda ita kuma mai dinnan da ake samun kuɗi na shigowa kuma sai ta sau sakaccen mai daga waje. Haka dai ya ƙara a waje ita ma sai ta biya, in ta cikin da ta tsayar ta samu kudi har yanzu dai inda aka ci gaba aka fadi.
To yanzu kamar menene watakila ku manazarta kuke hasashe dangane da shi a tattalin arzikin Najeriya da kuma yanayin da su ɗan Najeriya da za su yi amfani da tataccen man fetur za su fuskanta kamar yadda kai bayani.
Bayan shekara mai wanda suke fitarwa Najeriya ta daga gare shi zai ƙara kuɗi a yanzu. Ta fi ƙara samu kuɗin shigowa. Ta ma kuma abin da ta sani za ta sace kashe shi wajen shigowa da tataccen man. Don hakan ga ba wani abu za ta samu mai dubiya ba. Sannan kuma ingane da mai ne ba wani asara za ta yi mai dubiya ba. Babban matsalar kuɗi za ta shafe ta shi ne shi abin irin na zanga-zanga.
Na to yanzu akwai wani abu da kake gani ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi na shirin ko ta kwana dangane da abin da duk zai iya faruwa watakila ga sha'anin tsaronta ko kuma sha'anin tattalin arzikinta dangane da wannan al'amarin?
Dama idan mutum na dubin kasashen kasashen watsa labarai ta riga ta fara ɗaukar matakai domin an samu mutane wasu sun fara fitowa suna dangane da ita kuma kasar dama ko da riga da aiki. Kama shugaban majiya shi a Najeriya da zaɓe shi na tsari tana fama da wannan fitina. Amma kusan abin da mutum ke gani a ko'ina sun ba da sanarwa shugaban yan sanda na Najeriya da zaɓe ya ba da sanarwa. Sun ɗauki matakai na tsaro a duk inda suke iyawa da makamantansu. Saboda babu wanda ke da tabbacin menene zai faru idan wannan fitina sai dai mutane a ta addu'a Allah ya kare.
Na'am, to sha'anin tattalin arziki kuma fa?
Tun shi a mutum na arziki da ma ɗaɗa muke kaga ake da ma dan sarki ko dore domin da na tattalin arzikin Najeriya yana rawa kwarai da gaske abin da ke shafi tattalin arziki na duniya yana shafi wannan Najeriya saboda shi yake da shi ne ta dogara gare shi ta fitar ta sayar na fiyawa kuma idan wannan bangare na duniya da ba ɗaya nan ne fetur ke fitowa kuma wannan tekun nan ne mafi yawa inda fetur na duniya ke zirga-zirga da wasu ƙasashe na duniya kuma ana fara a samu matsala a nan amma fa idan Yusuf ya ƙara kuɗi a yanzu Najeriya ita ƙi za ta ƙara samun kuɗin shigowa ita kuma za ta kashe waɗannan kuɗaɗe ne shigowar tataccen mai babba abin da Najeriya ya kamata ta yi shi ne ta tabbatar da matakin nan ta sun samu tsayuwa ta dogara a kanta na tataccen mai da take amfani da shi na ɗaya tana shigowa da mai da ina ta samu da za ta samu da tattalin arziki amma ita ma za ta sake samun kuɗi domin tana fitar da gurɓataccen mai kusan ba shi shahu wata tattalin arzikin Najeriya da ake zato na shi same ta mako ma baya da kai an samu matsaloli a wannan bangare duk ƙasashen da ke fitar da mai ke cire da suna samun kuɗi.
Professor Dello Muhammad Bada malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To Najeriya ta kulla yarjejeniya da kasar China domin haɓaka kasuwanci da tattalin arzikin kasar. To ko yaya masana ke kallon tasirin wannan? Madina Dauda ta aika mana rahoto daga Abuja.
A ranar 12 ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. Inda ya ce a cikin waɗannan ƙasashe, India ce kaɗai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Waɗannan bayanai na shugaba Buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka biliyan 2.5. Kwatankwacin naira biliyan 875 ko kuma yuan biliyan 16 a kuɗin China. Yaya ƙwararre a harkan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru biyu kenan a yanzu ga abin da ya ce?
Duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna. To ita China ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa ƙarfinta na tattalin arziki a duniya. Ita kuma Najeriya tana ta ƙoƙari ne ta farfaɗar da tattalin arzikinta da ya durƙushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a Afrika kuma wanda yake yaɗuwa kuma yake haɓaka. To duk da wayar yanayin da aka shiga tun daga watan Janairu na 2019 zuwa rabin shekara wato watan Jun, China sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan 8 da biliyan 900. To kin ga ko wannan kasuwanci mai girma ne in kika dubi jarin da ita China ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan 2 da miliyan 500. To amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yake shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba, musamman irin yarjejeniyoyin da Najeriya ta shiga da kasar Russia, da yarjejeniyoyin ta shiga da kasar India, da yarjejeniyoyin ta shiga da kasar Jamus, da yarjejeniyoyin ta shiga da wasu daga cikin kasashen Afrika.
Baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi, akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da kasar China shekaru 4 da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri?
Mu a nan bangaren a nan kasar kamata yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi, su zama masu wato ya zama na kasar zai kamata su dauko su ajiye a gaban su kacokan don su kare maslahatta daga irin wannan fauce da manyan kasashen duniya suke shigowa suna makananan kasashe. Amma idan kika ruwa misali ki dauki titunan jiragen kasa da suke yi tashoshin jiragen kasa da na ruwa da na sama a kasashe daban-daban ba ma Najeriya ba, idan kika duba kasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karbo daga China ba. To kin ga a ƙarshe a ka'idar bada tsarin bada bashi irin na kasashe kasar China ita ce za ta ruwanta ta tsakinta ta dauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su, wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya din da kuma Afirka baki daya.
Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi, wanda a halin yanzu sun kunshi kashi 60 cikin 100 na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, da fatan an shiga sabo shekara lafiya. Wannan shiri da zamu gabatar muku a yau ya faru ne tun shekarar 2012, lokacin da mambobin kungiyar masu kananan masana'antu na Kano NASTI suka cika takardu neman lamunin ƙara jari na naira miliyan 55 ta hanyar bankin First Bank, amma bayan zuba fiye da naira 70,000 har yau shiru kake ji babu lamuni babu kudin rajista. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya yau batun na tsawon shekaru da nazarin yadda lamarin ya kasance da ya kai ga har kumutun tsohon majalisar dokokin Kano ta yi zama da wakilan dukkan bangarorin da suka hada da na bankin, waɗanda kuma suka nuna rashin cika ka'idar karɓar lamarin ne ya janyo ba a rabawa 'yan kasuwar kuɗin ba. Yanzu batun da ake yi shine kuɗin rijistar da aka tara asusun wanda na kungiyar masu kananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe mu raba tsakanin shugaban kungiyar da har ya kai ga rabuwa baran-baran dutse a hannun riga. Wasu daga mambobin kungiyar sun zargi tsohon shugaban kungiyar na Kano Manir Sagayi da cewa dan damfara ne. Kafin mu kawo muku bayanin wakilin 'yan kasuwar da kuma zantawa da shugaban kungiyar na ƙasa Mr. Salaman Bamfa, ga takaitaccen kare kai daga Manir Sagagi wanda bai yarda da zargin zama ɗan damfara ba, wato 419 da ake cewa a Najeriya.
To na farko dai ka ga da a ce an haɗa baki da ni ma ba zan kai su ƙara ba, kuma da na haɗa baki ba za a ce ba an ga cutar na ɗan nan da suke sama ba za su yi ba ke daga ni kada ni za a zargi ba ko kuma ce ma dani da kuma ci ba. Kuma alhamdulillah shi da sa wannan zargin ne ya sa ni ta kotu da kai kara kotu, kuma kotu take ajiye abin ta, kuma CID suka yi bincike kuma suka gano cewa ga inda aka transfer aka ɗebi kuɗi daga First Bank kamar yadda na gaya ma zuwa Stalin Bank, wanda kuma ba a ɗebi kuɗin ba ce da sa hannun injiniya Ezekiel, da sa hannun Salaman Bamfa, da sa hannun Sirgali Muhammad, babu sa hannun Manir Muhammad Sagagi domin a matsayin chairman ban da wannan wurin ba na ciki kuma yanzu ake bincike akai kuma shi yasa shi na kai kara ta ga har ko ne ce fundamental human right wanda wannan bincike shi zai nuna yadda ne din a cikin ko babu wanda kuma ina kan musamman babu
in Allah ya yarda zamu kawo muku cikakken martani na sagagi da ya zargi shugabannin kungiyar na kasa da cinye kuɗin inda su kuma ta bakin shugaban na kasa Salaman Bamfa suka ce a'a sagagi ne ya rubuta ciki da kuɗin kazalika akwai bayani daga wani dan kasuwa a Kano Nasir Abubakar wanda ya nasara aka yankewa sagagi hukuncin daurin shekaru 7 bayan kai shi ƙara hukumar yaki da cin hanci ta EFCC da tuhumar rike masa fiye da naira miliyan 8 ga bayanin Abubakar Abdullahi wanda ya magana a madadin ɗan kasuwar da suka ce an karɓe musu kuɗi ba lamuni ba na shekaru 7 kenan
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko sunana Abubakar Abdullahi sakataren kuɗi na kungiyar masu kananan masana'antu na jihar Kano a korafi ne muke da shi tsakanin mu da kungiyar Nasi da kuma First Bank ita kungiyar Nasi kungiya ce ta ƙasa wadda take kungiyar masu kananan masana'antu na Najeriya gabaki daya wanda kusan dukkanin jahohi suna da reshe kenan a wurin saboda haka ni kuma ne ma memba ne na wannan kungiyar to a shekara ta 2012 su kungiyar Nasi sun nemi mutane cewar su zo su register da su su zama members din su akwai bashi da za su ba mutane na kuɗi ba tare da kuɗin ruwa a ciki ba kuɗin ruwan zai kasance mai karanci ne da bai wuce digit ɗaya ba abinda suka gaya mana kenan sannan ka'ida ta farko shine cewa zaka zo ka fara zama dan kungiya wannan dan kungiya da zaka bayar akwai receipt da zaka biya na shiga wannan kungiya naira 10,000 sannan bayan nan zaka kamfanin ka lalle ya zama na cewa kana da kamfani bayan kana da kamfani ya zama na cewa kana da register ta CAC waɗannan su ne sharuɗa da suka gindaya akai
wato mana CAC ita ce hukumar da ke yi wa kamfanoni register a madadin gwamnatin Najeriya
haka yake to yana daga cikin ka'idojin su sai kana da wannan certificate din wannan shaidar kasancewar kana da kamfani sun baka namba to suka zo suka ce suka buga a jarida da kafafen yada labarai suka kira mutane cewa a zo a nemi wannan bashin su ne za su tsayawa kamar mutane a matsayin wato garanto a First Bank sannan ta bangaren su ma First Bank a bangaren su ma sun nemi mutane cewa su zo su nemi wannan bashi ba tare da kuɗin ruwa mai yawa a ciki ba
kafin mu yi nisa shin wannan kungiyar ta ƙasa ce gaba ɗaya take wannan al'amari ko kuma iya jihar Kano ne
a wannan lokacin iya jihar Kano ne sai dai muna da kishin a wannan lokacin akwai jahohi irin su Katsina muna da kishin cewa su ma suna sun nemi mutane su nema amma ba mu da tabbas akai amma dai mun ji kishin
muna da cigaba da bamu labari
to a wannan lokaci a 2012 an yi alkawarin cewa da mutum ya gama cike ka'ida ba za a wuce wata 6 da fara wannan abu ba za a so mu ba da wannan kuɗi kuma ka'ida wannan kuɗi shine za a baka bashi daga miliyan 1 zuwa miliyan 5 kuma za ka mai da shi ne wajen a cikin shekara 2 bayan ka karba to bayan tafiya ta yi tafiya lokaci da aka kayyade cewa za a ba mutane wannan bashi ba a ba su ba
faɗa mana ya ka'idar take bayan kun kace kun yi rajista naira 10,000 da ita kungiyar nasu wato reshen jihar Kano kenan to daga nan me ya faru kuma sannan ku adadin mutum nawa ne kuka yi wannan rajistar
to bayan rajista ta kasancewa dan kungiya akwai kuɗi da zaka je ka sa a wani account personal account a First Bank zaka je ka sa wannan kuɗi naira 19,000 ga waɗanda suka yi rajista da wuri kenan waɗanda kuma ba su yi rajista da wuri ba za su biya naira 26,000 kuma sannan wata irin ka'ida wadda ni ban taba ganin irinta ba shine su wannan kuɗi da na faɗa naira 19,000 ko naira 16,000 a ka'ida kamata a ce kana da yanci da zaka sa wannan kuɗi a kowane branch da suke da shi amma sai aka ce ba za ka sa wannan kuɗi ba sai dai a main branch din su da yake Kano Lagos Street duk wanda ya sa wannan kuɗi a can yaje isa to kuma adadin mutanen da bisa ƙididdigan mu iya waɗanda muka sani mun kai mutum sama da 4000 waɗanda suka je suka yi rajista kuma suka sa kuɗin su naira 19 zuwa 26,000 a cikin wannan.
Idan mutum ya je sa kuɗin sa, wace shaida ake bashi daga banki cewa lalle yana da kuɗi naira 19,000 a bankin?
Shaida da ake bashi shaida ce ta sananniya, kamar yadda mutum ya aka saba ana zuwa ka, in ka je banki za a baka, za a buga ma stamp a jikin tela cewa ka biya kuɗi. To amma wannan kuɗi ba naka bane ba fa, kunye su banki su ne suka bude wannan account, kai baka da damar ko ka ce zaka cire wannan kuɗi ko na su suka san me za su yi da shi. Su kai dai a matsayin ka ka ba da wani, ka cika wani sharadi ne na cewa sai ka biya wannan kuɗi sannan za ka cancanci a baka wancan bashi, ba kuɗinka bane. To bayan wannan lokaci yayi na za a ba mutane kuɗi, ba a ba mu kuɗi ba, mun ji ita kungiya, tunda mu ƴan kungiya ne mun je mun fara yin korafi a kungiya, muna tambayar su ga lokaci ya zo ba a yi wannan ba, har suka ce aka yi satin ɗin cewa za a zo a yi ganin bin kwakwafi, saboda sun yi zargin cewa a cikin ma masu neman bashin akwai mutanen da ba sana'a suke yi ba, amma mutum zai zo ya cike form ya kawo da zama a bashi wannan kuɗi. Don haka suka yi satin ɗin wani interview da suka dinga zuwa lungu da saƙo na inda wayannan masana'antu suke, suna ganin inda mutum yake sana'a da waye su ɗauki bayanansa a kai.
Ita dai kungiyar nasu ne ce,
kungiyar nasu ne ce wannan.
Waye ne shugaban kungiyar a lokacin?
Kuma First Bank sun yi wannan.
Ni
ina daga cikin mutanen da First Bank suka turo mutane suka zo masana'anta ta suka duba suka kalle ta suka ɗauki ginin da hadda kala.
Kala ke masana'antar ka?
Ni fa ina harkar printing press ne, wato buga takardu su poster ne, calendar, enlargement, hotuna haka irin su, wannan wall clock, duk muna yin design akan da su.
To ci gaba da ba mu labari a lokacin da wannan abun yake faruwa, waye ne shugaban nasi ko har yanzu shi ne na daɗi?
Maniru Sagagi, sakan nan ɗinsa ne na manta, sunansa na biyu, amma dai Maniru Sagagi shi ne sunansa.
Abinda lokaci ba mu damar kawo muku yanzu kenan, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura inda muka tsaya. Yanzu amarjin Nasira da Mel Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai, amma a takaice.
An ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya 10,011 a faɗin birnin Jakarta a jiya Lahadi domin zuba magani, wato sinadarai da kuma raba magunguna na rage yaduwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, yayin da birnin ke fama da ruwa. Dubban mutane suna ci gaba da zama a matsugunai na wucin gadi wanda aka sani ke yammacin Jakarta a jiya Lahadi. Masana yanayi na kasar, wato a Indonesia kenan, sun yi kashedi cewa za a ci gaba da samun ruwa kamar da bakin kwarya a kwanuka masu zuwa. Zuban ruwan sama babu kakkautawa a makon da ya gabata ya jefa yankuna 268 cikin ambaliya a Indonesia, a cewar kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross a shafinta na yanar gizo. Wato magudanan ruwa da kuma kwatoci a cikin birnin basu da yawan da zasu iya daukar yawan ruwa da ya zuba a kasar ba, wanda ke kudu maso gabashin Asia, inji masanin tattalin arziki. Ruwan sama a ranar Talata ya kai kimanin ma'aunin milimita 377, lamarin da ba a taba gani ba tun shekarar 2007 a kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanar kai mummunan hari a kan cibiyar al'adun Shi'a idan wato ta mai da martani a kan harin da ya kashe babban jami'in sojanta Qasem Soleiman a makon da ya gabata. A halin da ake ji kuma, majalisar dokokin Iraki ta nemi a kori sojojin Amurka a kasar.
To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin, sai can an jima da hanzi a karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku sake jin mu da wasu sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da ma sabon sakonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa sashi Hausa na muryar Amurka, musamman Baba Yakub Makeri da ya tsaya ni gabatar da shirin, wanda ya bada umarni Malam CD, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook, Murtala Faruk Sanginna daga Washington DC, ke muku sallama, a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.